بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci na Abdullahi dan Abbas dake cikin Gilafaton a wannan gari na Sokoto mai albarka, a wannan majalisi da muke karatun tafsirin littafin Allah Ta'ala a cikin sa a cikin wannan wata mai albarma na Ramadan. Yau muna Asabar, yini na shida daga cikin yininnikan wannan wata mai alfarma, wanda kuma ya daidai da 11 ga watan biyar na shekarar 2019 ta miladiya. Muna karatu a cikin suratul Maryam. Jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 21 daga cikin ayoyin surar. Yau kuma Allah da zamu dora daga kan aya ta 22, kuma ita ce ayar da aka karanto mana yanzu. Allah yana cewa cikin ta, fa hamalathu fantabathat bihi makanan qasiya. Wannan kissa ya biyo bayar kissa da ta gudana da lokacin da Allah ya bamu labarin Maryamu ta fita daga mutanen ta, ta dauki yankin gabas, tana can Allah ya aiko mata da basharan sawiya mutum, ba ya koma ta da mala’ika, ya zo mata a tsoron mutum wanda yake madaidaici, ta nemi Allah, ta nemi tsarin Allah daga gare shi. In ya kasance mai tsoron Allah, ya ce ayi Ubangijin da ta nemi tsari daga gare shi shi ne ya aiko shi zuwa gare ta domin ya ba ta ɗa, kuma ɗan nan ya zama mai tsarki, kuma ɗan nan zai zama mai albarka. Da haka dai sai ayat nan, sai Allah ya ce mana fa hamalathu, kaga ma'ana har ya busa mata, kuma yanda ya zo ya kama hannun rigarta ya busa, wannan busawan busa mata ran Annabi Isa. Kuma Allah ya halicci Annabi Isa da jikinsa da komai a cikin mahaifi, a cikin mahaifarta, sai ya busa masa wannan sako da Allah ya aiko shi da shi, shikenan sai Allah ya samar da Annabi Isa a cikin ta. Sai sa Annabi Isa, Allah yake cewa wa ruhun minhu, rai daga Allah, domin Allah ya aiko waye da mala'ika ya zo busa ba irin yanda aka saba ma sauran ba. To wannan duka da cewa dukkan rayuka na Allah ne, da haka zamantowar Annabi Isa ruhun lahi, wannan shi ne ma'anarsa, ma'ana Allah ya aiko da mala'ika musamman domin ya zo ya busa ransa a cikin, daga nan ta hanyar dusnan hannun rigarta ya busa, shi kenan ran ya tafi ya shiga a cikin da Allah ya halitta a cikinta. Allah ya ce fa hamalathu, kaga nan har an gama, har an busa rai, kuma sai gashi ta ɗauki cikin. Ruwaya da dama kamar da ta zo ga Abdullahi dan Abbas, Abdullahi dan Abbas yana cewa a nan take ta ɗauki cikin, kuma ta haife shi duka a cikin ɗan ƙaramin lokaci, ba wani lokaci mai yawa ba. Amma ko ta ruwaya da ke cewa ya zauna a cikin ta har wata 8. Amma abinda ya fi inganci shi ne maganar Abdullahi dan Abbas cewa na ɗaukan cikin da haihuwarsa duka a cikin wasu 'yan sa'o'i. Allah ya ce fa hamalathu, sai ta ɗauki cikinsa, fantabathat bihi makanan qasiya, sai ta tafi da shi dan wuri mai nisa daga mutane. Dama ta riga ta fita da gare su, wadda ta bar mutanenta. Allah ya ce wattakhadhat min dunihim hijaban, sai ta ɗauki wani shamaki tsakaninta da mutanenta, ba sa ganin. To yanzu ta ɗauki cikin, sai ta shiga cikin damuwa, tana tunanin da wace fuska za ta fuskanci mutanenta, ba a santa da aure ba, ba a santa da fasikanci ba, sannan kuma gashi yanzu ta zo da ciki. to wannan damuwa ta sa ta yi nesa ta dada tafiya nesa ta shiga cikin damuwa kamar yadda aya gaba za ta nuna mana wannan damuwa ta sa ta tafi nesa Allah ya ce fa ajaa al makhahu ila jid'in nakhl al makhahu shine naquda daga naquda sai ta tura ta shine ajaa ajaa zuwa da abu abu ya zo a karan kansa shine jaa idan wani ne ya zo da shi ana cewa jaa bihi ko ajaahu an zo da shi ko jaa bihi dan ka da jaa bihi da ajaahu ma'anar su daya daga sai naquda ta kai ta zuwa ga wani kututtiran itan dabino kututtiran itan dabino busasshe naquda ta tura ta nan ta tafi anan ta haifa annabi Isa alaihi salam to wannan damuwa da ta shiga ga ciki ga jariri shine Allah ya ce qalati ya laitani mitu qabla hadha tace ya kaito na ina ma da na mutu kafin auko wannan abu da ban ga wannan abu ba wanda zai daga mun hankali da ban ga wannan abu wanda zai imauta ni rasa me zan ce wa mutane da wata fuska zan kalli mutane sun san ba ni da aure sun san ba fasika nake ba sannan kuma gashi yanzu na zo da ta to wannan abin shine ya dame ta tace ina ma da na mutu gabanin wannan abu auko wa kuntu nisyan mansiya ko nasiyan mansiya da nisyan da nasiyan din ma'anar su guda kuma duk an karanta da zuwa cikin alqurani wasu daga cikin makaranta qurani sun karanta nasiyan kamar yadda muka ji a karatun hafsu wasu kuma sun karanta ta nisyan da kasra nisyan mansiya ma'ana abun mancewa abu wanda bai da wani kima shine nisyan wulakantaccen abu wanda ba a damu da shi ba shine nisyan mansiyan abun mancewa shine wasu daga cikin magabata masu fassara suke cewa kamar tsumman al'ada kaga zuma al'ada wani abu ne na wulakantaccen abu ba a neman shi dan an jefar da shi a wulakanci ake jefar da shi ba a tuno da ina aka jefar da tsumman al'ada tace to ita ma ta so a ce da ta zama don nisyan mansiya a wulakantaccen abu wanda in an fita bacin sa ba a ma tunawa da shi domin dai ta kubuta daga wannan damuwa da wannan tashin hankali da shi take fanadaha Allah ya ce fanadaha min tahtiha sai ya kira ta daga shine min daga min harfi ne ana cewa jaa zaidun min almadrasati ila albayt daga min daga madrasa makaranta ila albayt to haka min tahtiha daga kasanta sai ya kira ta waye ya kira ta daga kasanta malamai sun yi samani wasu ce shi wannan jaririn da ta haifa domin ta haife shi kun ga yana kasanta yana kasanta ta haife shi sai uta yake jin wannan maganganu da take faɗa to sai kira ta da cewa Allah ta hazani kada ki bakin ciki kada ki bakin ciki kada ki shiga damuwa kada ki jefa kanki cikin damuwa ba ki da damuwa ba ki da tashi hankali kada ja'ala rabbuki tahtaki sariya gashi ma daga cikin ni'imar da ubangijinki ya miki ya sanya wata korama kasa da ke naka kasa da ke yanzu ga korama nan Allah ya turo miki ruwa an ce wurin wani kwararo ne na ruwa wanda ya dade bai kawo ruwa ba to amma sai gashi a sanadiyar haka Allah dan aya gare ta da wannan danata sai Allah ya gudanar mata da wannan ba korama da ruwa ya sai to gashi wasu kuma suka ce a min tahtiha shine nadaha min tahtiha wanda ya kira ta kuma yake kasa da ita shine wannan mala'ika jibril shine ruhana din da Allah ya ce fa arsalna ilaiha ruhana wanda ya busa mata wannan ran annabi Isa shine ya kira ta shi mala'ika jibril to me sai aka ce min tahtiha yana kasanta sai suka ce ai saboda wurin da take yafi zamantowa tudu shi kuma wurin da yake yafi zamantowa fari to da ka kenan kaga yana kasa ita tana sama sai ya kira ta daga wurin da yake wanda wurin da yake fari yake akan gunda take tudu sai aka ce ya kira ta kasa da ita ma'ana wuri a wuri da yake kasa da wurin da take to wannan shine fassarar malamai su dai wannan akan wannan kira'a ta min tahtiha nadaha min tahtiha ya kira ta daga kasa da ita akwai wata qira'a kuma fanada ha man tahtaha man da fathar mim tahtaha ita ma da fathar dagan an ce fanada ha man kaga can da aka ce min an ce daga ya kirata daga kasa da ita anan kuma man ma'anar man wanda sai zamana wanda yake kasa da ita ya kirata waye wannan yake kasa da ita kaga duk ma'anar za ta koma irin wancan wannan da suka ce annabi Isa ne sai shi annabi Isa shine wanda yake kasa da ita domin ta haife shi yana kasa da wanda suka ce mala'ika Jibril ne su ma suka ce ai man ta ta mala'ika Jibril shine wanda yake kasa da ita saboda wurin da yake fari ne akan wanda take ita kuma wurin da take tunori to da ka lahiya halin kowanne ne a ciki an samu fassara kai Allah shine mafi sani amma sun fassara da cewa kad ja'ala rabbuki tahtaki sariya cewa ubangijinki ya sanya sariyan shine wannan marmaro na ruwa kasanki da wahuzi ilayki bi jir'in nakhla fakar da wannan shi tawjina yace wahuzi ilayki ga wata aya kuma ki girgiza wannan kututturen dabino kututture ne na dabino ya riga ya bushe babu alama ganye tare da shi yace amma ki girgiza za ki ga ubangijin ki ya karkado miki da dabino daga wannan kututturen yace wahuzi ilayki bi jir'in nakhla tasaqat alayki tasaqat asalin da ta tasaqado sai wasu malamai suka yi daga suka ce tasaqat makwanta tasaqat tasaqat wasu ma suka cire ta din sai suka ce tasaqat alai za ka wanda suka karanta tasaqat ko tasaqat ma'ana ita kututturen ko ita dabina shine zai zubo miki ma'ana itan zai zubo miki a matsayin dabino shine tasaqat alayki rutaban jariya ajrar hasu kuma to saqit alayki za ta karkado miki kaga bai itan bane zai zubo a wancan an ce itan ne zai zubo miki halin zamantowarsa da dabino a wannan kuma itan ne zai zubo miki da dabino da ka da kusan ma da guda ce Allah ya ce dan nan da ya kira ta ko mala'ika da ya kira ta yace ki girgiza wannan kututturen dabino da kika haihu a cikin sa zai karkado miki da dabino mai yawa kuma dabino wanda yake nunanne babu dabino amma gashi za a samar da shi kuma ya faro a matsayin nunanne nan da ta dauka shi sai ce fa kuli yace fa kuli washrabi dan haka ki ci daga wannan dabino da za su farfado miki idan kin girgiza wannan kututture washrabi kuma ki sha daga wannan marmaro da Allah ya koro miki duk waɗannan alama ne na cewa Allah ta'ala girmama ki wannan da Allah ya baki ba abin damuwa bane da tashin hankali da bakin ciki a'a abin murna ne da farin ciki alamar haka shine wannan baiwa da Allah ya miki wurin nan babu ruwa ma sanadiyar haihuwar ki kinga Allah ya koro miki ruwa ki sha ga itan dabino nan kina ganin shi busasshe amma sanadiyar haihuwar nan Allah ya sa ya karkado miki da dabino kinga wannan duk baiwa ce Allah ya miki domin ki nutsu idan daga musuwa ki ji dadi dadi ya kamata ki ji murna ya kamata ki alfahari ya kamata ki ba kunci da damuwa da tashin hankali ba shine ta fakuli washrabi wa qarri aina kuma ki dada da idanuwa ma'ana ki ji dadi ki murna da wannan da kada ki shiga bakin ciki fa in ma tarayin min albashari ahadan idan kika hadu ko kika ga daga cikin adam kika ga wani yana so ya tambaye ki aka kika samu da yana tuhumar ki yana so ya daga miki hankali yana so ya tayar miki da hankali ga abin da zaki ce mishi fa quli ce da shi inni nazartu lirrahmani sawma ce nayi alwashin azumi ga ubangiji dama azumi a larabta ma'anar shi bari tarku shine as-sawm dora kai da mutun ya aje abinci da abin sha yayin azumin abinci da abin sha idan mutun ya tabbatar magana yayin azumin magana to dora kai ita azumin ta na magana da malamai sun yi ta maganganu akan haka wasu sun ce akwai azumi kala kala wanda suke a wannan zamani nasu wala Allah akwai azumi na magana ka dau azumi ba za ka yi mutane magana ba, akwai kuma azumi na ajiye abinci da abin sha wanda aka saba da shi. Wasu sun ce a dama azumin su ya kunshi haka, cewa azumin su ya kunshi ajiye abinci da abin sha da abin magana. Kaga wannan wallahi alam, mu dai a shari'ar ba haka take ba. Kana azumi kuma kana magana, sai dai mummunan magana ce annabi ya hada mu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu, yace fa in ka fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfut wala yafsuq fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sa'im. Kaga kenan mun hana mu, an muna azumin mummunan zance ne, amma ba cewa kana azumin kin magana ko ka dauka ma kanka alwashin ba za ka yi magana ba, duk wannan bai cikin shari'a mu. Kaga ne ya kasance a cikin shari'ar su, to wannan abu ne da Allah ya shar'anta musu, amma mu Allah bai shar'anta mana wannan ba. Akwai zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wata rana ya ga an wani mutum an lullube shi, ga mutane sun kewaye shi ana ta yarefa mishi ruwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan fa zaka ci Rasulullahi Abu Isra'ila kenan, yayi alwashin zai tafi Makka da kafa, sannan yayi alwashin ba zai shiga inuwa ba, yayi alwashin ba zai yi magana ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tafi ku masa umarni da ya shiga inuwa ya ci abinci, yawa mutane magana, domin aikin da yake ba da'a ba ce ga Allah. Kaga kenan wannan abu bai cikin shari'a ta mu. To amma ita Allah ya ce faquli inni fa imma tara inna min al-bashari ahadan faquli inni nazartu lir-rahmani sawman, yace ni nayi alwashin azumi ga Ubangiji mai rahama, saboda haka fallan ukallima al-yawma insiya, a yau ba zan ma wani dan adam magana ba, babu wani dan adam da zan ma magana, na riga nayi alwashin azumi. To anan wasu malamai suka ce to ita wannan magana da za ta faɗa ita tana cikin azumin koko ita an ba ta dama ta yi? Tana ce fa in ma tara inna min al-bashari ahadan fa quli inni nazartu lir-rahmani sawman, kenan yana iya yiwuwa a shi abin da aka ba ta dama ta faɗa cikin azumin zance da take yi shine an ba ta dama ta ce nayi wa Ubangiji na alwashin azumi, dan haka ban wa kowa magana. Sai dai wannan gaba an ba ta dama ta faɗa. Wasu suka ce a'a ita ma wannan gabar ba ana nufin ta faɗe ta da baki bane, ana nufin ta faɗe ta da ishara, kamar yanda yazo a aya nan gaba, aya za ta nuna mana. Allah ya ce fa asharat ilai, da suka mata magana ina kika samu yaro, wata ce da su ai ni ina azumi ba, dan haka ba zan muku magana ba. A'a asharat ilai, kaga nuni da tai zuwa gare shi ya nuna cewa ashe ko magana ma ta ce da su ina azumi ba sai ta faɗa musu haka ba. Iyaka ta yi nuni zuwa gare shi, tana iya ishara ta nuna musu cewa azumin magana take, shi yasa ta yi nuni gare shi. Suna kala ayi halin goye zaman ammata dama a cikin azumin ta faɗi wannan magana, koko a'a faɗin ana nufin da gaba, mutum yakan yi abu sai ya ce ɗalibi yadi. Akan rawaito hadisi da dama sai ya ce fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi yadihi hakaza wa hakaza wa hakaza, kamar yadda yace wata yace asharu 29 yawman, sai yace asharu hakaza wa hakaza wa hakaza, ana uku sai loke ya tsansa daya, kaga hakaza ya tura ya tsansa guda 10 gaba daya, 10 kenan ya sake tura ya tsansa guda 10 gaba daya, biyar biyar kaga 10 sun zama 20. A karo na uku sai ya tura ya tsin, amma sai ya loke guda, kaga kenan sun zama 9 kenan, da haka 10, 10 da 9 sun zama 29. To shine aka ce manzo sallallahu alaihi wasallam qalib yadi, ya fadi da hannayensa, kenan kun ga shaidan ka aikata abu da hannu, sai ya ce ka fada da hannunka kasa. To kaga wannan ma'ana ne, sai ya zama na faquli, ma'ana ki gaya musu da ishara da hannayenki cewa kina azumi ga Ubangiji mai rahama, dan haka ba za ki magana ba a yau, ba za ki wa wani dan adam magana ba, azumin ta na wannan yini ne. Na'am. Allah ya ce fa atat bihi qaumaha tahmiluhu, sai ta zo da shi cikin mutananta tana dauke da shi. Wannan ibara ta nuna cewa waccan magana ta mata tasiri, da yace fa kuli washrabi wa qarri aina kuma ki dada rai kirki damuwa abun murna ne kika samu abun alfahari kika samu ba abun kunya ba ba abun kunya kika yi ba domin ba zina kika yi ba ba fasikanci kika yi ba ba saban Allah kika yi ba daukaka ce Allah ya baki dan haka wannan abun murna ne abun alfahari ne ba abun kunya bane da abun nokewa to dan haka kaga wannan magana ta mata tasiri sai ta samu karfin socin ta taho da shi cikin mutanen da goya take Allah ya ce fa ja'al makhari ila jiz innaka la sita wa anna sita kau ta tafanta bazan bihi makanan kasiya nesa taida amma yanzu sai ga ta tazo da confidence din ta da karfin gwiwarta ta shigo cikin su kuma tana rike da shi ba wai a goye ba tana iya goye shi wanda sai an bincika a garo dare a tahmiluhu tana dauke da shi kaga kenan ta riga ta samu nutsuwa ta samu kwanciyar hankali wannan magana ta mata tasiri ta yadda cewa ashe daukaka ce Allah ya mata ashe abun murna ne ta samu ba abun kunya ta yi ba sai sa ta taho da shi kuma ha tahmilu قالوا سي suka ce ya maryamu laqad ji'ti shay'an fariya lalle ya ce maryamu hakika kin zo da abu babban al'amari abu babba wanda ya kai matuka wurin muni shi yake cewa fariya fariya kalma ce da aka dauko ta daga alfiriya da kariya mace idan ta yi zina sai a ce ta yi fariya ta yi kage saboda lokacin da ta yi zina tana da aure kaga ta tafi ta yi zina da wani sannan sannan kuma za ta kawo shi ga mijinta a matsayin ɗan shi kaga ta yi masa kaji ta yi ƙarya ta jingina masa ɗan da ba nashi ba ta jingina shi zuwa gare shi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin mubayi an yi wa mata a bai'atun nisa ya Allah yana cewa wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna kada su zo da ƙarya wacce za su dinga kaganta tsakanin hannayensu da kafafuwansu wannan ƙarya da za su dinga kaga shine danin zina to da haka wannan nan take sai suka ce ya maryamu laqad ji'ti shay'an fariya kin zo da abu wanda yake na ƙarya kin zo da abu wanda yake mummuna wanda ya kai matuƙa gaya wurin muni ki zo da ɗa ba ki taɓa aure ba sannan kuma ba mu san ki da fasikanci ba shine sai suka ce da ita ya ukhta haruna ya ke yar uwar haruna wannan haruna malama sai zamani wani haruna ake nufi wasu ce ana nufin haruna ne shi dan uwan annabi musa amma tsakanin maryamu da annabi musa akwai shekaru da dama wanda bai yiwuwa a ce haruna da maryamu iyayensu guda abu shi ne wasu suka ce a saboda ita tana daga cikin zuri'ar annabi haruna da haka da annabi haruna da annabi musa uwa dai uba dai suke kuma cikin zuriyar su maryam ta fito to shi ne ake ce mata ukhta haruna yar uwar annabi haruna ma'ana yar dangin annabi haruna kuma annabi haruna kowa ya san shi da salahi kowa ya san shi bawan Allah ne da kwarai kowa ya san shi cewa mutum ne tsayayye annabi daga cikin annabawan Allah suka ce to ya ce yar uwar haruna wasu kuma suka ce a haruna din wani dan uwanta ne mai suna haruna wanda ga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya tafi wani gari na ahlul kitabi sai suka masa tambaya suka ce to ko an ce annaban ku yana cewa maryam yar uwar haruna alhali tsakanin haruna da maryam akwai sama da shekara 600 sai ya za a yi maryam ta zama yar uwarsa alhalin tsakanin su sama da shekara 600 yace sai na rasa ansa da zan ba su sai zo wurin manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya rasulullahi kaga abinda nasara suka tike da shi na dabar shi na rasa abinda zan ba su ansa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai da ko kace da su ba su san cewa suna sanya sunayen annabawa da bayin Allah na kwarai a cikin su ba don haka wannan haruna wani ne daban dan uwan ita maryam wanda aka sa masa suna da wancan haruna na farko amma yanzu ga mutane muna saka suna Muhammad muna saka suna Abubakar muna saka suna Umar yayin da tsakaninmu da sun sama da shekara 1000 kaga ba a cewa an ce kai dan uwan Abubakar ne ya ce mai yada ka da Abubakar Abubakar da ya mutu shekara 1000 da suka wuce kaga ba haka bane ana nufin kai dan uwan Abubakar wanda aka sawa suna da wancan Abubakar amma ba wancan Abubakar ake nufi to wannan shi ne abin da ya zo a hadisi kuma wannan shi malamai suka fi karfafawa cewa Maryam tana da dan uwa wanda yake Haruna kuma shi ma Haruna mutum ne na kwarai shi dan uwan nata kuma ya shahara da zamantowarsa na kwarai to sai suka ce da ita yake yar uwar Haruna ya ukhta Haruna ma kana aboki mura'a sau'in mahaifinki bai zama don mutumin banza ba wa ma kanat ummuki baghiya kuma mahaifiyarki bata zamanto haruwa ba fasika kaga kenan ashe mutumin kirki an fusa dan a samu zuriya ta kirki tare da shi mutumin banza su tsararre ko karuwa to an fusa dan a samu ƴaƴansa su fito karuwai to kaga nan suka ce dai mahaifinki ba fasiki bane ya kai kika zo da wannan da domin zuwa da da ba tare da aure ba kun ga al'adance ba a samu haka sai ta ba su gani haka nan ma kana tsummuki ba zai ya mahaifiyarki bata kasance karuwa ba to ya kai kika samu wannan da domin a al'adance da dai ba a samu shi sai ta hanyar saduwar namiji da mace ko dai saduwar ta zamanto ta hanyar da Allah ya halatta to ta zama ingantacciya koko ta zamanto ta hanyar da Allah bai halatta ba to ta zama batacciyar hanya sannan kuma zamanto cewa dukkan su suna da yakinin cewa ba ta yi aure ba to da haka idan an samu saduwa tsakanin ta da namiji to kun ga kenan ba zai zamanto saduwa ta hanyar da Allah ya halatta ba tunda ba ta yi aure ba sai wata hanya sai waccan hanya to abinda ba su sani ba shine cewa wannan shine abin da yake al'adance amma Allah yakan sauya al'ada din yanda yake to da haka wannan shine maganganun da suka mata wannan tambaya ba kana aboki mura'asa ba kana ba kana wa kana aboki mura'a sau'in wa ma kana tsummuci baghiya Allah yace Allah yace fa asharat ilayhi sai ta yi nuni zuwa gare shi kaga bata ce ba zan yi magana ba wa a ku tambaye shi duk ba ta yi ba kawai asharat ilai sai nuni ga shi nan ku tambaye shi aka yi aka same shi shi ne wasu daga cikin suka ce o ai wannan mata ta rena ku ta ce ai muzu nan da ta yi ma ya fi sauki a gare mu akan yadda ta wulakanta mu ta mai da mu ba mu sa abin da muke ba yaro jariri za mu tambaya shi zai gaya mana ya aka yi aka samo shi suka ce to wannan yadda ta bautar da hankalinmu ma mu ya fi mana ciwo akan zinar da ta yi wannan shi ne abin da suke faɗa aka rawaito a nan shi ne da ba asharat ilahi sai suka ce kai fa no kallimu man kana fil mahdi sabiya ya za mu yi magana ga wanda yanzu yana nan akan shimfiɗarsa ta jariri ga shi jariri akan shimfiɗar jariri kuma masa magana ai kowa ga ba zai ce babu da hankali kaman kai ne ka zo kana tambayar bango kana cewa bango ya aka yi suwa suka zauna kusa da kai ka kowa ya kanka zai ce baka da hankali suka ce to haka nan idan aka gama muna tambayar jariri mu ce kai jariri ya aka yi aka samu ka me ya faru sai ce to kaga wannan alawa ce ta cewa mutum bai da hankali suka ce to dan haka kaifa dukallimu man kana fil mahdi sabiya rufa bakin su ke da wuya sai gashi yayi magana قال اني عبد الله رفع bakin su ke da wuya sai gashi ya kama yace ni bawan Allah ne ya fada masa ga karara suka ji lalle gashi zahiri jaririn nan shi ke magana yace inni abdullah atani alkitaba ya bani littafi na ka farkon maganar annabi isa shine shi bawan Allah ne da haka bai taba cewa shi dan Allah bane tun yana jariri abinda ya fara fita daga bakinsa shine inni abdullah atani alkitaba ya bani littafi waj'alani nabiyya kuma ya sanya ni annabi waj'alani mubarakan kuma ya sanya ni mai albarka aina ma kuntu duk inda na kasance duk inda annabi isa ya kasance akwai albarka tare da shi saboda Allah ya sanya shi mubarakan aina ma kana yace wa ausani bis salati waz zakka, kuma ya mun wasiya da sallah da zakka. Kaga muhimmancin sallah da zakka, dukkan annabawa Allah ta'ala ya musu umarni da ita. Sannan kuma mu duba mu gani anan annabi Isa alaihi salam magana da suke korewa ma ba ta ita yake ba, yana gaya musu hakikanin sa ga yanda yake. Don haka wannan kadai ya isa san cewa bai mahaifiyarsa ba fasika ba ce, ba fasikanci dai ta samu shi ba, don ba fasikanci a samu bawan Allah da kwarai, ba a fasikanci a samu annabin Allah wanda Allah zai ba littafi, wanda Allah zai ba shi aya ya yi magana tun yana jariri, to ba samun shirin waɗannan ta hanyar fasikanci da zina. To da kaga wannan magana kawai ta isa tabarrantar da shi, tabarrantar da mahaifiyarsa. Ba sai ya ce da ita ai ba zina ce ba, ai kundi-kundi yanda aka yi aka samo ni, mala'ika Allah ya turo duk ba a buƙatar haka. Maganar da ya yi da yanda yake da abubuwan da ya faɗa, waɗannan sun tabbatar da cewa in ba yana da matsayi a gurin Allah ba, zai yi wa Allah ya ba shi daman faɗin wannan magana, kuma ya faɗi waɗannan maganganu. To wannan matsayi kawai ya isa ya barrantar da mahaifiyarsa cewa ba fasikanci ce ta samo shi ba. Shi yasa za mu ga gaba ɗaya maganar cewa ya barrantar da mahaifiyarsa duk mata ta zuwa cikin wannan magana. Ya tabbatar musu inni Abdullahi atani alkitabu waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati, ya mun wasiya da sallah da zakka. Kalmar zakka an dauko ta ne dama daga kalmomi biyu, kalma ta farko bunƙasa, kalma ta biyu tsarki. Kuma zakka da ake fitarwa ta dukiya ta kunshi waɗannan ma'anoni guda biyu. In ka fitar da zakka, to wannan abin da ka fitar zai tsarkake maka sauran dukiyarka da wasu abubuwa da kai ba daidai ba ta hanyar samun su. To wannan zakka da ka fitar sai ta tsarkake waɗancan. Kun ga kenan ma'anar zakka da tsarki ya taho. Haka nan bunƙasa, kana ba da zakka Allah na bunƙasa maka dukiyarka. To da haka zakka tana da waɗannan ma'anoni guda biyu. To wasu malamai sun ce ana nufin zakka ta dukiya, ma'ana Allah ya masa wasiya da ya dinga fidda zakka. Wasu suka ce a ana nufin Allah ya masa wasiya da ya zama to mai tsarkake kansa daga zunubai da duk wata mummunar ɗabi'a, ya tsarkaka da gare ta. Suka ce ai saboda Annabi Isa alaihi salam ya kasance bai tada din kwabo zuwa gobe, duk abin da ya samu abin da ya ce shi sauran sai ba da kyauta, ya ba da sadaka shi kenan, gobe kuma sai tafi ya nemo wani, shi ma abin da ya ce ya kwashi sauran kuma sai ya ba da sadakarsa. To da haka kenan suka ce baya ma samun kuɗinsa, ba sa kaiwa da samun da har zai fidda zakka. Wasu ma suka ce a irin wannan sadakar da yake bayarwa ita ce zakka. Wallahu a'lam bi kulli zalik. Da haka dai ya ce Allah ya musu wasiya da sallah da zakka, ma dumtu hayya, matuƙar ina raye. Da haka matuƙar Annabi Isa yana raye, to bai rabuwa da sallah, bai rabuwa da zakka. Na'am. Wa barran bi walidati, yace sannan kuma da biyayya ga mahaifiyata. Haka sabana mun da Annabi haya yace. Annabi haya yace wa barran bi walidayya guda biyu. Shi ko Annabi Isa wa barran bi walidati, da mahaifiyata, shi bai da mahaifi, bai da uba. Shi yasa Allah ta'ala yake jingina shi ga Maryam. Za ka cikin annaba duk babu annabin da za ka ji Allah na cewa wane ɗan wane. Za ka cewa Musa bin Ibrahim, Ibrahimu bin Azar, kowaye bin kaza, a sai dai Allah ya kira annabi da sunansa, ya Ibrahim inna auhayna ilayka kama auhayna ila Nuhin wa nabiyyina min ba'di wa auhayna ila Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Yaqub wa wal asbaga, duk ba ka jin wane ɗan wane. Amma Nabi Isa za ga mafi yawan inda Allah ke kiran shi wa Isa bin Maryam, wa Isa bin Maryam, wa idza akhadna min an-nabiyyin mithaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. An gane go, haka nan Isa dan Maryam, Isa dan Maryam, domin Allah ya tabbatar da cewa Isa Maryam ita ce mahaifiyarsa. Sannan kuma Nabi Isa ba dan Allah bane, ba dan Allah bane kamar yanda Yahudu na Sara ke faɗa, shi yasa Allah ke yawan jingina shi zuwa ga mahaifiyarsa. Yace wa barran bi walidati, Allah ya mun wasiya da zaman to mai da'a, mai biyayya, mai kyautatawa ga mahaifiyata. Wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya, Allah bai sanya ni jabbaran mai girman kai, mai nagawa, mai kama karya ba, Allah bai sanya ni haka ba. Sannan kuma shaqiyan, Allah bai sanya ni shaqi mara arziki ba, Allah ya sanya ni mai arziki duniya da lahira. Sai ya ce wassalamu alayya, amincin ya tabbata a gare ni. Kaga assalamu ga Annabi Isa ya zo Muharram, yayin da na Annabi ya zo wassalamu alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya. shi kuma na annabi Isa shi ke cewa wassalamu alayya aminci ya tabbata gare ni amincin Allah yauma wulidtu ranan da aka haife ni wa yauma amutu da ranan da zan mutu wa yauma ub'athu hayya da ranan da za a tada ni rayayye kaga wannan ya nuna cewa annabi Isa ba Allah bane don Allah bai mutuwa annabi Isa ya ce wa salamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu da ranan da zan mutu kaga Allah ko bai mutuwa kaga annabi Isa ba dan Allah bane sannan kuma can ya ce wa barra bi walidati da mahaifiyata kaga ya ce mahaifiyarsa Allah ta'ala shi ko lam yalid wa lam yulad sannan kuma bai ce wa barra bi walidayya ba da ya ce barra bi walidayya da wanda shi to ya kaga ne ita an san mara ita ce mahaifiyar shi to ɗaya uban shi kuma wane ne kaga sai da sanar sake wa sabu madogara sai to ai Allah ne shi ne to shi tsaya warran da walidati daga mahaifiyarsa ita ce bai da uba haka Allah ya halice shi yace wa salamun alayhi yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya da ranar da za a tada ni rayayye sai Allah yace Allah ya ce to wancan shine annabi Isa dan Maryam kun ji hakikanin annabi Isa dan Maryam ba dan Allah bane kun ji yadda aka same shi kuma ba dan zina bane kamar yadda Yahudawa ke faɗa Yahudawa suna aibanta shi suna aibanta uwarsa suna cewa annabi Isa zina mahaifiyar shi ta samo shi Allah ya ce ba haka bane annabi Isa annabi ne mai daraja mai daukaka haka Allah ta'ala ya halice shi kuma haka Allah yayi nufin ya samar da shi da mahaifiya ba tare da mahaifi ba haka Allah yayi nufi kuma Allah dama idan ya zartar da al'amari kawai sai masa yake kun fa yakun to da haka wannan shine annabi Isa dan Maryama qaulul haqqi wannan shine magana ta gaskiya allazi fihi yamtaruna wannan suke sabani da kokonto a ciki wace dan Allah ne wace a shine Allah wace a da shi da mahaifiyarsa da waye suka hadu suka zama Allah Allah ce to duk wannan kokonto yanzu kun ji magana ingantacciya tsayayya sadidiya tabbatacciya game da annabi Isa alaihi salam na'am Allah ya ce ma kana lillahi an yattakhidha min waladin baywa kuma bai kamata kuma abu ne da ba dace bala ya liku samsam ga Allah a ce Allah ya rigida to Allah zai rigida kaga dan zai zama tojin san Allah alhalin shi Allah shi da yake to da haka Allah ya ce ma kana lillahi an yattakhidha min waladin yace law arada Allahu an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha da Allah zai nufin ya samu da to da bai yiwuwa a ce ga dan Allah ko Allah ya samu da sai dai Allah ya daukaka daga cikin bayansa ya bibita wani ya ce to gashi na bibita wani amma a ce ga da na Allah wannan abu ne wanda bai yiwuwa ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanahu tsarki ya tabbata gare shi duk lokacin da aka jingina ma Allah da sai kaga Allah ya tsarkake kansa da wannan yana cewa qalu takhadha Allahu walada subhana ballahu ma fis samawati wal ard sarki ya tabbata gare shi shike da mulkin samai da kasa sai ya za a jingina masa na kasa a ce yana da da haka ne to qalu takhadha arrahmanu walada subhanahu bal ibadu mukramuna to da haka duk inda aka jingina ma Allah na kasa jingina ma Allah da ba karaman na kasa bane yace wa qalu takhadha arrahmanu walada laqad ji'tum shay'an illa takadu as-samawati wa tafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada sama ta kusanta tsatsaye watan shaqqul ard ita ma kasa babbarke wata sirrul jibalu hadda duwar wasu sun kusasu faffati rugurguje su nike ba dan komai ba saboda an kira wa ubangiji da saboda an ce Allah na da da wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada bai kamata ba zai yiwa ga ubangiji mai rahama ce yana da da in kullu man fi samawati wal ard illa atir rahmani abda duk abin da ke sama da duk abin da ke kasa matsayinsu su zo ma Allah a matsayin bawa babu wanda zai zo ma Allah a matsayin shi ya daga daga zaman tuwasa bawan Allah ballantana a ce yayi daidai da Allah ballantana a ce shine Allah ko dan Allah Allah ya ce to wannan babu in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. To da kana Allah ya ce ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanahu sarki ya tabbata gare shi daga rukun da a ce ga dana Allah to Allah ya tsarkaka daga haka idza qada amran duk lokacin da ya zartar da al'amari fa inna ma yaqulu lahu kun fa yakun kawai zai ce da shi kasance ne sai abin ya kasance yayin da ya zartar da cewa a same mu ta hanyar saduwar namiji da mace sai yake da haka kun sai abin ya kasance yayin da ya nufin a samu annabi Isa ba tare da uba ba sai yake abin ya kasance sai ya kasance haka nan al'amari suke gaba dayansa haka nan ma in ya so a samar da mu ba tare da uba da uwa ba duk haka zai kasance iyaka hikimarsa ce al'amura yana gudanar da su bisa ga tsarinsa da hikimarsa kuma da ikonsa kuma duk lokacin da ya ga dama yana iya sauyawa to da haka yi nufi ya sauya wannan tsari da wannan al'ada akan annabi Isa dan Maryam alaihi dan Maryam alaihi salam alaihi salam Allah ya ce wa inna Allaha rabbi wa rabbukum kuma lalle Allah shine ubangiji na kuma shine ubangijinku dan haka fa'buduhu kubauta masa shi kadai kada ku hada kowa da shi a gurin bauta wannan shine maganar da Allah ya faɗa kuma wannan shine magana tsayayya yanzu kun ji hakikanin labari game da annabi Isa dan Maryam ba Allah bane ba dan Allah bane ba a bauta masa ba a bauta ma uwarsa Allah kadai ake bauta ba inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim wannan shine tafarki madaidaici dan haka duk wani abu da ya kunshi bauta ma wani tare da Allah to ba tafarki madaidaici bane duk abin da ya kunshi bauta wa annabi Isa dan Maryam ba tafarki madaidaici bane duk abin da ya kunshi bauta wa mahaifiyar annabi Isa dan Maryam ba tafarki madaidaici bane haka nan ma annabawan da Allah ya aiko gabanin annabin mu Isa duk abin da ya kunshi bauta ma wani annabi tare da Allah to wannan ba tafarki madaidaici bane haka nan ma annabin da Allah ya aiko bayan annabin Isa shine shugaban manzanni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka tafarkin sa madaidaici shine bauta ma Allah shi kare ba tare da halashi da kowa ba da haka duk lokacin da aka hada annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah a wurin bauta to wannan ba tafarki madaidaici bane saboda tafarki madaidaici shine wa anna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu kubauta masa ma'ana wahdahu la sharika lahu bauta masa shi kadai kada ku hada kowa da shi to wannan shine tabarki madaidaici kuma shine hanya madaidaiciya wanda annabawa suke kai kuma hanya da take kaiwa zuwa ga Allah na'am Allah ya ce fakhtalafa al-ahzabu al-ahzabu sune kungiyoyi al-hizbu kungiya al-ahzabu kungiyoyi kaga sai kungiyoyi suka yi safani a tsakanin su kungiyoyin nasara wasu daga cikin suka ce annabi Isa ba kowa bane face bawan Allah bawan Allah ne annaban Allah ne Allah yana nan shi ya halice shi kuma shi ya aiko shi da sako dan haka annabi Isa ba Allah bane ba ku ga annabi Isa yana cin abinci ba to Allah baya cin abinci shin ba ku ga annabi Isa yana bacci ba eh yana bacci to Allah baya bacci dan haka annabi Isa ba Allah bane wannan shine ra'ayin waɗanda suke kan tafarki madaidaici kan abin da annabi Isa ya zo da shi wasu ma suka ce a annabi Isa shine Allah kun ga Allah a to a tunda ba ga Allah ba annabi Isa shine Allah wa yake kashe rayar da matattu Allah wa yake warkar da kaza da kaza Allah to annabi Isa bai yi ba sai annabi Isa yayi ya warkar da makafi da kutare ko bai yi ba yayi ya rayar da matattu ya rayar wa yake rayar da matattu Allah to haka babu wani Allah sai shi wannan shine ra'ayin wata kungiya daga cikin kungiyoyin nasara wasu kuma suka ce a dan Allah ne Allah na nan tunda kun ga waye mahaifiyar shi Maryamu to waye mahaifinsa kun ga bashi da mahaifi dan haka Allah shi ne mahaifin nan dan haka waɗannan su ma suna nan akwai wanda suka ce a su uku ne da annabi Isa da Allah da Maryam su ne suka haɗu suka zama Allah ne gaba ɗaya a haɗe amma wani lokaci ya bangare ya zama Maryamu wani lokaci ya bangare ya zama annabi Isa kuma yana nan har ila yau a Allah nashi shi ɗin ne wannan shi ma kauli ne da wasu kuma suka shigar da malaika Jibril suka ce malaika Jibril ma na da tasiri cikin al'amuran Allahnta domin da shine yazo ya busa wannan rayuwa to da haka an za hada Allahnta dole shi ma ya samu nashi rabo Allah yana da nashi rabo malaika Jibril shi ma yana da nashi annabi Isa dan Maryam yana da nashi to duk wannan kwama ta la ba irin wacce ba samu ba cikin nasara kuma su kansu idan aka tike su babu wani malamin nasara guda da ke iya warware wannan matsala ya za a yi a ce Allah guda ɗaya kuma ya zama guda uku kuma da can lokacin da annabi Isa babu shi ina yake meye matsayin Allah Allah ya kammala ko bai kammala ba to idan Allah ya kammala lalle da kafin zuwa annabi Isa to annabi Isa ya kammala ga zatin Allah idan kuma dama idan har Allah ya kammala babu kasa cewa a kawo annabi Isa kuma a matsayin Allah kuma ya Allah ya samu ɗata ina to duk waɗannan ansoshi su kansu malaman nasara ba sa iya ansa su amma dai suna bin abin ne a rubda ido idan su ya rufe kawai abin da suke kai kenan kuma ba su da niyyar su daga to wannan shi ne shi yasa Allah ta'ala ya ce fastalafal ahzabu min bainihim fawailun lilladhina kafaru lalle bane azaba ta tabbata ga waɗanda suka kafirta min mashhadi yawmin azim a mashedar yini mai girma shine ranar alkiyama da haka wannan yini na kiyama waɗanda suka kafirta da waɗanda suka ce annabi Isa shine Allah sun kafirta da waɗanda suka ce annabi Isa dan Allah ne sun kafirta da waɗanda suka ce annabi Isa da mahaifiyarsa da malaika Jibril duk alloli ne waɗannan duk sun kafirta Allah ya ce to dukkan su ko wannan su yana da azaba mai radadi a wannan yini na ranar alkiyama la Allah ya ce asmi'u bihim wa absir wannan ibara ce ta af'il bihi ma'ana da ma af'alahu kana iya kana cewa akrim bi zaidin ko ma akrama zaidan duka siga ce ta ta'ajjubi ma'ana yin mamaki in kace ma akrama zaidan ma'ana yi mamakin karamcin zaidu ma a'lama zaidan yi mamakin ilimin zaidu wannan shine ma'anar ma at-ta'ajjubiyya haka nan kana iya amfani da ita haka kana kuma iya amfani da af'il bihi an gane kuma kanka ce ma akrama zaidan sai ka ce akrim bi zaidin shi ma ma'ana yi mamaki da karamcin zaidu haka nan a'lim bi zaidin ma'ana yi mamaki da yawan ilimin zaidu to wannan shine ma'anar waɗannan ibarori guda biyu af'il bihi da ma af'alahu su ne sigogi guda biyu da ake amfani da su a ta'ajjub to anan sai Allah ya ce asmi' bihim wa absir ma'ana kayi mamakin jin su sannan kuma kayi mamakin ganin su da haka absir bihim wa asmi daidai take da ma absarahum wa ma asma'ahum yi mamakin jin su me yafi su ji me yafi su gani a wannan yini na alkiyama da haka ga yanzu ga sha'anan duk yanda kai da su ba sa fahimta duk yanda kai da bana sare ta nuna musu cewa bai yi wa faɗi Allah yana da da ka nuna musu cewa annabi Isa bai yi wa ya zama Allah saboda yana cin abinci Allah bai cin abinci Allah ya ce mal masih ibn maryama wa mal masih ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani ta'a kaga Allah ya kafa musu hujja da cewa annabi Isa ba Allah bane mahaifiyarsa Maryam ba Allah bace saboda me saboda kana ya'kulani ta'a sun kasance suna cin abinci duk abin da ke cin abinci yana da bukata shi ko Allah bai da bukata duk abin da ke zai ci abinci duk abin da zai yi bacci ya huta yana da bukatar hutu shi ko Allah bai da bukatar hutu to kaga zai yi wa a ce annabi Isa dan Maryam Allah ne to Allah ya ce duk da yanda ake fama da su a nan duniya a buga musu hujja a kawo musu dalili a nuna musu kaza a ce musu kun gani ga dalili na hankali ga dalili na abinda annabi Isa ya ce ga abinda ɗalibansa suka ce ga kaza duk suna kauda kai da gangan Allah ya ce amma duk da kauda kan nan da suke yi asmi'u bihim ma asma'ahum me yafi su ji me yafi su gani ranar alkiyama ranar alkiyama sai sun fi ku fahimtar hujja sai sun fi ku gamsuwa da cewa annabi Isa ba Allah bane amma kuma a lokacin da ba hakan ba zai amfana da su ba, dan sun ce ya Allah mun gano yanzu cewa Annabi Isa ba ɗanka bane, ya Allah yanzu mun yarda Annabi Isa bawanka ne annabinka ne, har wannan ba zai tsinana musu komai ba, ya Allah mun gano cewa kai kadai kake Annabi Isa ba Allah bane, mahaifiyarsa ba Allah bane, amma yanzu muka gano kaga ba zai amfana ba. Aina ya kamata su gane a nan duniya da ya kamata su gane sun shagala hankalinsu yana a wani wuri, a lahira inda ko sun gane a lokacin ganewar ba za ta musu komai ba, a lokacin ne Allah ya ce asmi' bihim wa absir yawma ya'tuna, na ranar da za su zo mana, kamar da Allah ke cewa walau tara idhal mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqin, Allah ya ce na ba da za ka ga mujrimai masu laifi na kisuru usuhim inda rabbihim, suna masu noke kansu a gaban ubangijinsu suna cewa rabbana absarna wa sami'na, ya ubangijinmu mun gani mun ji, da haka abin da muke roko farji'na, ka maida mu duniya ka sake ba mu wata dama, idan ka ba mu na'mal salihan za mu yi aiki nagari, inna muqinuna, ai mun ga yaqini mun tabbatar yanzu zahiri, daga da mun koma ba za mu sake samun matsala tare da kowa, sai Allah ta nufi mutum wannan magana. To haka nan ma Allah ya ce absir bihim wa absir yawma ya'tunana, a rana sun fi kowa ji sun fi kowa gani, amma ma lokacin jin da ganin ba zai amfane su ba, yaushe zai amfane su nan, to nan da jin zai amfane su ya suke, sai Allah ya ce lakinil zalimuna alyawma fi dhalalin, sai dai azzaliman a yau din da ya kamata yau ne jin da ganin zai amfane su, sai gashi suna kan bata bayyananne mai nisa, idan da kai kokarin musu fahimtar da su da gangan sai su bujire, sai kai kokarin gamsar da su an yi debate an yi bayani an yi kaza, amma da gangan sai mutum ya bujire, sai mutum ya kauce, sai mutum ya noke, sai kawo wani abu daban, sai ya watsa al'amarin, shi kenan ba zai imani ba. To shi ne Allah ya ce lakinil zalimuna alyawma fi dhalalin mubin, Allah ya ce wa anzirhum, ka gargaɗe su yawmal hasrat, ranar bakin ciki, al hasra ita ce bakin ciki da takaici, ranar da za su zama ranar bakin ciki, Allah ya ce wa inna hal hasratun alal kafirina, bakin ciki ga kafirai za su ga gidajensu, Allah zai gwada musu, babu wani mahaloci face Allah ya masa gida biyu, ya masa gida a gidan aljanna, ya masa gida a gidan wuta, idan mumini ne aka nuna masa sun zo mutuwa, tun a mutuwa za a nuna masa gidansa na wuta, a ce kaga gidan da Allah ya maka tanadi da ka saba ma Allah, to amma yanzu mun to kama Allah biyayya, to duba nan sai ga gida cikin ni'ima gidan aljanna, sai ce to kaga abin da Allah ya maka tanadi, shi ma kafiri aka san haka za a fara nuna masa gidansa na aljanna, a ce kaga gidan da Allah ya maka tanadi da kai wa Allah biyayya, ba zaman to ka saba ma Allah, yanzu duba kaga gidan da Allah ya mai ba gurbi da shi. To ranar alkiyama idan mu'minai suka shiga gidajensu kowa Allah ya bashi gidan shi ya shiga ya zauna, duk mu'minai kowa da gidansa, haka nan wanda ke cikin wata kowannensu yana da gida a gidan aljanna, kowanne yana da gida a gidan aljanna, sai zama daga mu'minai sun shiga gidajensu ya ishe su sun kowa ya zauna a gidansa, sannan wannan sauran gidajen nan na 'yan wuta sai Allah ya sake mayarwa da mu'minai a rarraba musu. To wannan shine abin karin takaici da bakin ciki ga kafirai. To shine Allah ya ce kaiwa mutane gargadin wannan yini iz qudiyal amru, yayin da aka zantar da al'amari shine Allah ya yanke hukunci ya yi hisabi wanda suka cancanci aljanna da samu na daga cikin su, Allah ya kai su gidan aljanna, waɗanda suka cancanci wuta Allah ya mana tsari, Allah ya tura su gidan wuta, shine qudiyal amru, yan wuta sun ga gidajen su nan na aljanna, gashi an diba an raba mu ne bayan nasu da aka ba su. To wannan shine iz qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun, alhalin su anan halin da ake ciki a duniya fi ghaflatin, suna cikin gafala, sun gafala daga wannan al'amari, kuma ba sa imani, da sun yi imani da sun gaje gidajen su, to amma sun gafala sai zama wannan gafalar ba ta tsilla musu komai ba a nan gidan duniya. Anan za mu da aya insha Allah ana nuna mana lokaci yayi da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi da muka kuskura Allah ya bai mana. Allah ya kai mu gobe za mu dora kan wannan aya da take da alaka da wannan alhamdulillahi rabbil alamin.
Masha Allah, Allah ya saka malam da alkhairi da muka da mu da muka sa raba ki da barakallahu. Kuma ana sanarwa da cewa ƴan uwa cewa ana sa wannan karatu na malam a Rima Television a kowace rana karfe 10 na safe zuwa 11 a kowace rana insha Allah har inda Ramadan ya kammala. Sannan kuma abu na biyu, muna ta'aziyya ga uncle na wato director Bello Hassan Al-Mustafa wanda ya zama mutum shekaru jacce Allah shi gafarta masa, Allah ya sa ya huta ko kuma Allah ya kirsta mu, Allah kuma shi tunkuɗe mu na sharri da bala'i da wa'i da hadura da musulmu da fitilu da mugunci da mugungani wanda suka riga mu gidan gaskiya, Allah shi gafarta. Dafta Sani birnin Tudu ji aka yi sana'arsa da shi ma karfe 8:30 na dare a hadarin da ya samu na mota ya dawo daga juma'a, shi ma Allah shi gafarta masa. Duk wanda suka riga mu gidan gaskiya tun daga annabi Adama ila yau ne hada, Allah ya kara mu shehuna Usman karama barzahu, Allah kuma shi gafarta musu baki daya ya sa sun huta ya kirsta mu bayan tamu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.